Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararranmu assalamu alaikum barkanku da hantsi. Har yanzu ma Aisha Mu'azzu ce da Sarfilu Hashim Gumbal da sauran abokan aiki daga nan sashen Hausa muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na hantsi yau Alhamis 30 ga watan Janairun shekara ta 2020. Idan muka shiga cikin shirin za ku ji abinda masana harkar lafiya suke cewa game da kiyaye yaduwar cutar nan da ke ruwa.
Wani lokaci yakan yi matukar wuya, yana da kyau dai idan akwai annoba a ce mutane sun kiyaye yawan tafiye-tafiye na zuwa yankin da ake samun wannan annobar.
Sulemuni Barma yana tafa da shirin na kasa ba kasawa ba wanda ya shirya kuma zai gabatar. Zan kuma kawo muku wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana kuke bar mana akan na'ura. Hakanan za ku ji wasu daga cikin sharhin jaridu. Amma kafin nan yanzu bari mu ba Sarfilu guri ya karanto mana labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakken labarin duniya. Hukumar lafiya ta duniya WHO wato shugaban hukumar ya ce yau Alhamis hukumar za ta yanke hukunci kan ko za ta ayyana dokar ta bace a duniya kan cutar coronavirus. A makon da ya gabata ne hukumar WHO ta ce barkewa annobar cutar ba ta kai matakin ba, amma ta bayyana hakan ne kafin yawan mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar su kai 6,000. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa mana ma labarai jiya a Laraba cewa ci gaba da samun karuwar yaduwar cutar da kuma shaidar tana yaduwa daga mutum zuwa mutum a wajen kasar China tabbas abin damuwa ne matuƙa. Kasashe da yawa sun kwashe ɗan kasashen su daga Wuhan, birnin kasar China da ke zaman tushen barkewar cutar. Kamfanonin jiragen sama sun dakatar da jiragen su zuwa China kai tsaye. Tedros ya ce kashi 99 cikin 100 na mutanen da suka kamu da cutar 6,000 suna kasar China ne. Sauran wasu kasashe 15 sun tabbatar da kamuwar mutane 68. Ya zuwa jiya Laraba an bayar da rahoton mutuwar mutane 132 dukkanin su a kasar China. Batun John Bolton da littafinsa da kuma yiwuwar bayyanarsa a matsayin shaida su ne suka mamaye shari'a tsige shugaban Amurka Donald Trump jiya Laraba. Shari'ar ta jiya ta kasance zama na farko da aka fara yi wa masu gabatar da kara daga majalisar wakilai da lauyoyin da ke kare shugaban kasa tambayoyi, wanda alƙalin alƙalai John Robert da ke jagorantar shari'ar ya karanto tambayoyin. Amma an mayar da hankali ne ga Bolton, tsohon babban mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro, wanda ya rubuta wani littafi da ba a wallafa ba tukunna, da a cikin littafin ya rubuta cewa Trump ya faɗa masa ya riƙe dala miliyan 391 na tallafin soji ga Ukraine har sai shugaban kasa Vladimir Zelensky ya fito fili ya bayyana binciken cin hanci da rashawa kan abokin adawar shugaban wato Joe Biden. ‘Yan jam’iyyar Democrat sun nace kan cewa dole sai an kira Bolton da sauran wasu mutane a matsayin shaidu. Jami’an ma’aikatar tsaron Amurka sun yi imanin sun gano sabon shugaban ƙungiyar ISIS na yanzu, wanda ya zuwa yanzu ake tsammanin sunansa Abu Ibrahim Al-Hashim Al-Qureshi. Ƙungiyar ISIS ta sanar da zaɓen Al-Qureshi a matsayin sabon shugabanta tun watan Oktoba, ‘yan kwanaki bayan mutuwar tsohon shugaban Abubakar Al-Baghdadi, lokacin da Amurka ta kai masa hari sai dai ba a tabbatar da ko wane ne ba. Yanzu haka dai jami'ai sun tantance tare da ƙwarin gwiwa cewa Qureshi shine sunansa na gaskiya, wato sunansa na gaskiya shine Haj Abdullah. A cewa wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka wanda ya magana da muryar Amurka ya kuma nemi a sake sunansa, Abdullah, wanda kuma ya taɓa amfani da suna Amir Muhammad Said Abdulrahman Al-Maula, malamin addini ne wanda ya riƙe muƙamai daban-daban a ƙungiyar Ka'ida a Iraki, daga bisani kuma ya zamanto ɗaya daga cikin manyan mataimakan Baghdadi.
Wannan kenan. To kafin Sarfilu ya ƙarasa karanto mana labaran duniya, bari mu waiwayi batun lafiya. Yayin da hukumomi suke ci gaba da aiki ka'in da na'in domin takaita yaduwar cutar nan da ta coronavirus, abokiyar aikinmu Alheri Grace Abdu a wata hirar da ta yi da wani likita a nan Amurka, Dr. Abdul Mumini Sa'ad, ta masa tambaya ko hana shige da ficen mutane daga ƙasashe zai taimaka wajen hana yaduwar cutar. Sai ya ce,
to gaskiyar lamari dai shine ya kamata a sa matakan tsaro na yanda za a tabbatar cewa duk wanda yake zuwa daga wannan yankin yake shigowa wa'insu kasashe ba kowane Afirka ba ana iya tabbatar da cewa akwai alamun an ga zazzabi mai zafi da alamun mura lalle a killace wannan mutum a tabbatar an yi gwaje-gwajen da ya kamata a tabbatar cewa yana dauke da wannan cutan ko kuma a'a ba shi da ita wani lokaci yakan yi matukar wuya yana da kyau dai idan akwai annoba a ce mutane sun kiyaye yawan tafiye-tafiye na zuwa yankin da ake samun wannan annobar sai dai in ya zama wannan tafiyar ta zama dole ba yanda za a yi sai an yi ta to ana ganin fadakarwa yana da muhimmanci wani lokaci fiye da da karfa amma dai wannan shawara ce ta kasashe abu mafi muhimmanci shine mutane su fahimta cewa lafiya kowa dan adam shike da yanayin yanda zai tafi da rayuwar shi yana da fa'ida cewa ya tabbatar cewa kuma yana kare wa'ansu ba shi kanshi kadai ba saboda haka zama din idan tafiyan ba ta zama dole ba ina ganin ba zama bai ya kamata mutane su kiyaye zuwa tafiye-tafiye wanda ba lalle suka zama dole ba abinda na manta miki bayani saboda haka neman lafiya cikin gaggawa yana da fa'ida kuma yana taimaka ma likitoci da ma'aikatan lafiya su gano cuta da wuri kuma su yi maganin ta ba sai lalle abu ya yi tsanani ba a duk halin da mutum ya samu jikin shi bai jin daɗi yana da muhimmanci na tsaya ya ba kanshi hutu ba lalle sai ya tafi aiki ba saboda ya kare wa'ensu mutane da suke tare da shi a aiki na biyu kuma ya nemi lafiya ya nemi magani shi ma yana daga cikin muhimmanci na tabbatar cewa mutum ya zauna cikin lafiya kuma makusantan shi da wanda suke masoyan shi duk ya kare su da samun irin wayannan matsalolin da suka shafe shi musamman a yanayi na cuta da ake dauka ba lokaci kuma sai a cire to na ganin kuma ya kamata a ce jama'a su san halin da ake ciki na wannan lamari saboda hukumar lafiya ta duniya tana fitar da alƙalima kusan kullun na wannan halin da ake ciki saboda wannan wata annoba ce da za ta iya shafan gaba ɗaya faɗin duniya a yau da muke magana a halin yanzu kusan mutane 4,600 suka kamu da wannan cutar mafi akasarinsu suna cikin yankin China ne sannan kuma akwai mutane kusan 7,000 wanda ake tunanin sun nuna alamun kamuwa da cutar a halin yanzu kusan mutum 1,000 abin nasu ya yi tsanani an sami rashin rai na mutane wajen 600 suka rasu a halin yanzu wayansu gurare kuma da suke wajen China an sami tabbacin cewa kusan mutum 56 sun kamu da wannan cutar a halin yanzu kasashe 14 ne suka kamu da ake fama da wannan annoba ta coronavirus da ta bullo ta yankin Wuhan na China
Dr. Abdul Mumin Sa'ad kenan a tattaunawarsa da Grace Alheri Abdu wanda suka yi jiya. Har yanzu ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a birnin Washington DC ga Sarfilu da cigaban labaran duniya.
A Najeriya wasu MB da aka haifa manne da juna daga kirji da ciki yanzu suna nan suna rayuwarsu ɗan makonni bayan raba su a wani asibitin gwamnati. Kwararru a fannin kiwon lafiya sun ce wannan aikin tiyata na raba yaran aiki ne mai matuƙar rikitarwa da aka taɓa yi a wajen raba MB a Najeriya. A wani taro a birnin Abuja domin sanar da samun nasarar raba MB mata masu watanni 17 a duniya. Goodness da Mercy an fara ne a wani yanayi na biki. Mahaifiyar MB Maryam Martins ta yi murna ba lokacin da ta fahimci jariranta a haɗe suke ta ce ba iya gano halin da suke ciki ba lokacin da take da cikin
because none of the scan show that they were joined the doctors didn't know that they were joined
ta ce dukkan hotunan cikin da aka dauka ba su nuna cewa a haɗe suke ba likitoci ma ba su san cewa yaran a haɗe suke ba sun faɗa min da yaran suna wuri guda suna amfani da mahaifa ɗaya bayan da aka haifi yaran ta hanyar tiyata an kai yaran zuwa asibitin gwamnati daga asibitin da aka haife su a jihar Nasarawa inda asibitin ne likitocin yara da ƙwararrun likitoci suka yi nazarin yaran har na tsawon shekara kafin su fara shirin raba su sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gargaɗi cewa Amurka za ta aika da sakonni ta hanyar da ta amince da ita. Haka kuma ya soki Birtaniya da ke zama kawar Amurka ta kud da kud kan wato kan shawara ta yanke na barin kamfanin China Huawei ya gina wani bangare na fasaha sadarwa ta G5 a kasar. Da yake magana da manema labarai akan hanyarsa ta zuwa birnin London jiya Laraba inda aka shirya zai gana da Prime Minister Boris Johnson da sakataren harkokin waje Dominic Raab. Pompeo ya ce sai kamfanin Huawei cikin harkar sadarwar Birtaniya zai samar da hadarin gaske.
Safiru kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kafin mu ci gaba, mu shakata da wannan waka da ke bisa faifai.
Ubana, sai ya halife ni, bai kula da ni ba, bai bar ni na ji daɗi. Ubanna ga yaron zamani ke damu da shi ba sai kashi makaranta ba aure yake tai da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagi ya da baba bane gani nan ban
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ana kuma iya ziyartar shafukanmu na sada zumunta na Facebook, Twitter da Instagram don tafka muhawara. Baya ga haka ana iya sauraron shirye-shiryenmu a kodayaushe akan yanar gizo akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu agogonmu anan na cewa karfe 2:15. Yanzu lokaci yayi da zamu ba su Limi Mini Barma dama ya gabatar da shirin
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Nakasa ba da ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ne Sulai Mumuni Barma. Har yanzu muna yankin arewa maso gabasin Najeriya, inda masu bukata ta musamman suka dage haikar akan maganar bayar da gudunmuwa a ayyukan cigaban jama'a ta hanyar sana'o'in hannu har ma da ayyukan gwamnati, sakamakon lura da yadda ake kara samun yawaitar nakasassun da suka mallaki diplomar kammala karatu a fannoni da dama, kwada yake suna korafi akan cewa ba sa samun cikakkiyar damar gwadawa hukumomi irin abubuwan da suka lakanta a aikace. A ci gaban tantaunawar da ta hada wakilin sashen Hausa a jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz, bakuwar shirin Patient Bristol ta hadaddiyar kungiyar nakasassu ta nuna damuwa a game da yadda har yanzu wasu ke kaskantar da mutanen da Allah ya jarabce su da wata larura sakamakon jahiltar ma'anar kalmar nakasa.
Kana ga nakasassun nan ba wai kuturu da makaho da gurgu ba fa, nakasasse abu ne wanda ya kunshi cututtuka da yawa. Ka san me HIV ma nakasasse ne? Ka san me diabetes ma nakasasse ne? Ka san me hypertension ma azunzance hypertension ma nakasasse ne? Kai kam abubuwa da dama cututtuka da dama da yanzu haka nazo na dauki lectures ana ce mana su da ya under person living with disability. It's just that suna su ba wai abu ɗaya yake ba, nasu na ciki ne. Abin da ya sa mu kuma namu din ya fito fili ne, wanda idan kana gani na kafanni na kasasse ne. Mata muna samu challenges da yawa, especially abubuwan da za a yi yawanci ba a tuna a yi da mata. Ni kuma ban san me yasa da yasa ba a tuna a yi da matan nan ba. Muna samun problem da yawa, iyaye mu suna samun problem ma da mu da ya saboda su. Yanzu akwai inda zaka wuce za ka ci ai ga maman gurguwar san ta wuce a cikin community, ana ganin ka you are hard working. Amma wani opportunity yazo za ta ce maka wannan na mace ne kuma na kasassiya ne ba za ta iya ta yi ba. To ni yanzu kiran da nake so in ma jama'a, ku gwada na kasassan nan mana wata ran ku gani ko a community ku azin a environment din ku inda kake zama, in har akwai wani opportunity yazo a dan gwada na kasassan nan mana a gani ko zai iya ko ba zai iya ba. Mace na kasassiya muna facing problem da yawa a rayuwa, an ce kike na kasassiya ne kawai sai dake cigaba da addu'a, domin yawancin nakasassun mu ma rayuwa yana mana wahala. Yanzu a ce me lafiya idan yaje wurin iyayenka neman aure, iyaye za su ce to an yadda an yadda, gobe idan suka ce kawo matan nan mu gani, idan aka ganta za ce nakasassiya zaka aura, a idan ka aure nakasassiya ba karamin calamity zaka samu a rayuwa ba. Wa zai taya ta da wanki wanke, wa zai taya ta da mai ishara, ka je ka nemi mai lafiya yafi maka. Waɗannan abubuwan iyaye suna ba ma ƴaƴan su shawara akan auren nakasassu. Me lafiya hadli ka kalle a aure na kasasse in ba mai tsoron Allah ba. Shi ma ina kiran jama'a ta wannan gurin ku gwada auren na kasassu mata, ku ga albarkan da yake cikin wannan auren na kasasse.
Gwamnatin jihar Adama ta yi alƙawari ko kuma alwashin kanta za ta kafa ma'aikata ta musamman da ta shafi na kasassu, ba kamar yadda a da ake ba ga kashin ma'aikatar kula da harkokin mata da kuma walwalan jama'a. Shin wannan ma'aikata kawo yanzu kuna ganin ta soma guda da wasu ayyukan ta?
To ni dai a nawa sani, a yanzu dai haka ba fara komai ba, da shike ka gani shekara ya kare an shigo wani shekara ne. So muna addu'a wannan shekaran zai zama mana mai kyau. Wannan shekaran muna tunanin abubuwan da duk suka mana alkawari lokacin siyasa za su zo su cika mana shi, mu samu abun da muke nema, mu ma mu samu dogara da kanmu, su ma su huta da mu. Domin idan ba su taimake mu ba, mu ma ba mu barin su. Domin wata ran muna iya samu su ido da ido mu gaya musu magana. Amma ni nawa kiran shine za su iya su yi ma wasu azin wasu mu. Amma kuma ina sake kira a sake a doki na kasassun nan, a tuttura su a tsakanin masu lafiya, a yi aiki da su. Inda na faɗa maka daga fari, asibiti ya zama akwai na kasassun. Kowane department, kowane ministry a cikin Adamawa state a ya zama akwai nakasassai. Ina so wasu states su dauki example da gwamnatin Adamawa state, saboda su ba su bar nakasassu a baya ba. Sun musu wurin su, sun sake sun ɗibi saura daga tsakanin su, sun sake sun haɗa su da mai lafiya, masu lafiya a cikin ministry, saboda gwamnatin nan ya zama inda suka mana alkawari su namu ne kuma na sake kira ga matan gwamnatin Adamawa State Hajiya Lami Umaru Fintiri Hajiya ba za mu fasa kiranki ba mama mu ba za mu manta da ke ba kullum muna addu'a domin ki abubuwan da kike ma masu lafiya a cikin gari muna ji kuma muna yaba miki kuma ba za mu fasa yaba miki ba amma muna saki rokanki ki tuna da mata na kasassu
to masararo nan muke rufe wannan shiri a yau sai a makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin idan Allah ya so a madadin Ibrahim Abdul Aziz da bakwar mu Patient Brisson ta hadaddiyar kungiyoyin na kasassun jihar Adamawa a Najeriya ni Sulemu Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya
gaida Sulemu Muni Barma da shirin na kasa yanzu kuma ga sharhin rahoto
babban jaridar kasar Ghana Daily Graphic da mu so mu sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine kungiyar hadaka dake jayayya ko kuma nuna kiyayyarta ga buga sabuwar rajistar masu zabi ta kai kokinta ga tsohon shugaba Rawlings jaridar ta ce kungiyar ta hadaka na jam'iyyu daban-daban dake adawa da buga sabuwar rajistar masu zabi ta kai kokinta ga tsohon shugaba Jerry Rawlings inda take bukatar lallayayi tsakani domin na hana hukumar zabe ci gaba da buga sabuwar rajistar gabanin babban zaben shekara ta 2020 sai jaridar Daily Guide zaben shekara ta 2020 da zai kasance na gaskiya da adalci ministan harkokin waje ce ke bayar da wannan tabbaci jaridar ta ce minista da ke kula da harkokin kasashen waje da haɗewar nahiyar Chadi Ayuka Bochi a madadin gwamnati ta baiwa kasashe mambobi na kungiyar tarayyar Turai tabbacin cewar zaben shugaban kasa da na majalisar dokoki na kasar Ghana za a yi shi cikin gaskiya da aminci ba tare da tsangwaba ba ministan ta bada wannan tabbaci ne a cikin jawabinta na marhaba a taron shekara ta 2020 na tattaunawar siyasa na Ghana da tarayyar Turai a ranar Laraba 19 ga wannan wata a Abuja Asama Conference Room dake a ma'aikatar ministan harkokin waje da hadewar nahiyar dake a nan Accra
har yau dai a jaridar ta Daily Guide
Shari'ar Ubusu Amfufu chairman jam'iyyar NDC mai sheda na kasa ya musanta masaniya game da shedar da ake cewar shine iya bayar jaridar ta ce sheda na farko da mai shari'a ya kawo kotu a ainihin shari'an na chairman jam'iyyar National Democratic Congress NDC Samuel Ubusu Amfufu inda ake zargin sa da rura wutan fitina akan jami'an gwamnati ya musanta masaniya game da wani shedan da ake ibiyawa ko kuma da cewar shine ya gabatar mai shedar Benjamin Usai Amfufu Aji wadda dan jarida ne dake aiki a Dom FM ya fada wa kotun cewar ba shine ya rubuta wannan labarin da aka ce shi jawabin shedar sani ba ita ko jaridar Ghanaian Times wannan labarin ta rubutu Nana Akufo Addo ya dauki takardar cikawa jaridar ta ce shugaban kasa Nana Addo Akufo Addo ya dauki takardar cikawa dake bukatun a saki zaben sa a matsayin dan takarar shugaban kasa da dai jagoranci jam'iyyar New Patriotic Party a babban zaben shekara ta 2020 daraktan bincike a shugabancin kasar Victor Newman shine wadda ya dauki takardar a madadin shugaban ya nuna cewa Nana Akufo Addo ya amince ya sake jagorar jam'iyyar ta sake yin nasara a shekara ta 2020 da wannan labari muka yi so karshen sharhin jaridun na yau Ridwan Allah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
kai da Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana yanzu sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka bar mana akan na'ura
Assalamu alaikum jama'ar kudai yau haka kuna tare da Muhammad Dreba Mugo mai shirye da nan karamar hukumar sani a jirage Najeriya da farkon fare ina mika jinjina ga gwamnatin jihar Mataraba wato honar gudanar mana malabu ni akan salon da ya dauka domin tallafa wa matasa masu kananan sana'o'i abin da ya kama da magana na sana'ar waya na sana'ar taki da kuma sana'ar shayi ba ita gaskiya mun gani game da ita da tallafa musu kwarai da gaske kuma da haka nake kira da mu al'ummar Murba gaskiya muna fama da rashin hanyar da take tafiye musamman ma hanyar da take tafiye da rukan Murba ta Murba har izuwa Gajere gaskiya muna buƙatar manyan mutane da su hanya ko a duk lokacin da kaso ma kun ga mun kace idan muka ji hanyar da gaskiya muna cikin ta wahalolin sai da gaske to dole mu da ida da hannu ai mana wannan hanya muna godiya biyo har ka ta ji lafiya
assalamu alaikum biyo Hausa sunana Muhammad Sani babban ramamin shehu local government Niger sai Allah biyo ina so da sanin da sakuna ga mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari muna fatan shugaban kasa Buhari ga irin maganar da aka ce ka tauna da gwamnatin Niger na game da irin abubuwan da ke faruwa a jahohin Arewa ta yamma to gaskiya shugaban kasa muna kira gare ka game da maganar da majalisa yayi cewa kai murabus idan har kasan ba za ka iya tauna aya domin tsakuwa ta ji tsoro ba to ba laifi kai murabus ka ba musu kasar su duk aikin da za ka yi na alkhairi to ba za su tsaya a kwantar da hankali a lura su ba kullum tofin alaƙi ne da tozartarwa shi za su dubai maka to muna roƙon ka shugaban ƙasa idan har za ka iya tauna aya ka ba za ka zanatar da waɗannan da suka kacutu suka hana mulkin Najeriya ci gaba suke ta ƙulla yaudara a cikin shi da kashe-kashe da sace-sacen mutane a arewacin Najeriya kawai kamar ba ƙasa take da kudancin Najeriya ba don haka muna roƙon ka shugaban ƙasa wallahi ka tashi tsaye kundin mulkin Najeriya ba Qur'ani ba ne ko ba hadisin manzon Allah ba ne wallahi ka taka shi domin 'yan Najeriya su san cewa wallahi kana iya aikin don wallahi 'yan Najeriya sun sakan kanta cewa ba za ka iya komai ba to wallahi sai ka tashi tsaye ka yi maganin waɗannan makirin mutanen wanda sun kama mai kasa suka hana kasa ci gaba tun daɗewa har zuwa yanzu sannan wallahi kasar nan a samu daidaito a kanta assalamu alaikum sai anjima
assalamu alaikum magana Umar Hassan Tarkuri bayan gaisuwa mai yawa da fatan alheri ina miƙa gaisuwa ta ga shugaban kasa kuma ina kira ga shugaban kasa don Allah idan dai ba ka iyawa tunda ka kai ga in kayi baki ka ce ka kai da ciwo bakin ka cewa ina ma kana da ƙananan shekaru saboda matsalolin Najeriya to in dai zaka iya ka ba mutum ya ce kai ci gaba da rikiya don Allah shugaban kasa ka koma je guda ka huta ka zama laya Allah ya sa ka zama lafiya ka san mu huta la daga Umar Hassan Tarkuri ga nan Katsina
masu rarru muna godiya da waɗanda suka samu damar bar mana sako kuma insha Allah za mu ci gaba da gabatarwa yanzu kafin mu sallama da ku ga Sarfilu da labarai a takaice
Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce Alhamis hukumar za ta yanke hukunci ko za ta ayyana dokar ta bace a duniya kan cutar coronavirus a makon da ya gabata ne hukumar WHO ta ce barkewa annobar cutar ba ta kai matakin ba amma ta bayyana hakan ne kafin yawan mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar su kai 6,000 batun John Bolton da littafinsa da kuma yiwuwar bayyanarsa a matsayin shaida su ne suka mamaye shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump a jiya Laraba shari'ar ta jiya ta kasance zama na farko da aka fara yiwa masu gabatar da kara daga majalisar wakilai da lauyoyin da ke kare shugaban kasa tambayoyi wanda alkalin alkalai John Roberts da ke jagoranta shari'ar ya karanto tambayoyin
masu sauraro a nan za mu karkara shirin namu na hantsi yau Alhamis 30 ga watan Janairun shekara 2020 sai kuma can da maraici ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da karfe 4 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chad wato karfe 3 agogon Ghana yanzu a madadin Sarkilu Hashim Gumel da ya karanto mana labarai da Solomon Abu da ya hada ya kuma bada umarni sai injiniyan mu Daryl Smith ni Aisha Mu'azu nake muku sallama assalamu